أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى لقدر تامن حقوا أولا يمجينا أصبر يومنا ترى قوتنا صفر hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka kin ya dace wa 26 watan tara miladiya ta 2020 insha Allah ta'ala ya kuwa wannan zai zamanto mana darasi na biyu a cikin littafin alqawa'id al-arba' a cikin wasu ka'idodi guda hudu wanda malam ya fara mana magana akan satin da ya gabata wanda kuma ka'idodi ne masu muhimmancin gaske akan dukkan mutum mai imani ya san su saboda daga waɗannan ka'idodi dan adam zai iya gane cewa ya ya kamata ya bauta wa Allah subhanahu wataala wanda kuma abu ne sananne cewa bautan Allah shine abin da ya kawo kowa duniya bidun istisna to ya za'ai ka gane bautar da zaka yi ta zamanto bauta ce ga Allah subhanahu wataala shi kadai mallan yace wannan yana tabbata ta hanyar abubuwa guda hudu ka'ida ta fari ita ce mallan yake cewa an ta'lama anna al-kufara alladhina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir abu na farko ka fahimci cewa waɗancan kahuran da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su sun tabbatar da cewa Allah shine mahalicci kuma shine mai jujjuya al'amura amma wannan tabbatar da wannan abin kadai ba zai iya sa mutum ya shigo cikin musulunci ba a dalilin haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi waɗannan mutane wannan mun yi bayani akan shi satin da ya gabata ka'ida ta biyu shine annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabi al-qurbati wa shafa'a suna hadi suna karawa cewa bamu kirayi wadanda suke goma kai ba ko kuma wadanda ake ga malumai ko wanda ake ga abkaza abkaza suka ce wa tawajjahna ilayhim mu karkata zuwa gare su ba ba abin da ya samu yin wannan abin illa li talabi al-qurba sai dan mu samu kusancin su wa shafa'a kuma mu samu ceton su to shine anan mallan ya baje magana akan abin da ya shafi al-qurba wa shafa'a wannan al-qurba ma'ana neman kusanci ana yin shi ne zuwa ga Allah subhanahu wataala shi kadai babu wani mutumin da za a ce dole sai ka biyo ta kanshi tukun Allah zai so ka banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana abu na biyu ceto kala biyu ne akwai shafa'atun manfiyatun sannan kuma akwai shafa'atul musbita akwai ceto wanda alqur'ani mai girma ya kore shi ya nuna cewa ba haka nan bane babu shi kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum ya kun da kuka imani Allah ya ce ku ciyar daga abinda muka arzuta ku da shi min qabli an ya'tiya yawmun tun kahin wata rana ta zo wanda wannan rana idan ta zo la bay'un fihi babu saye da sayarwa a cikin wannan ranar wala khullatun sannan babu jibin tallamari soyayya ta makura wala shafa'a sannan ko babu ceto kaga a wannan ayar ubangiji subhanahu wataala ya kore mu ya kore ceto to amma ba kowane irin ceto bane Allah ya kore saboda akwai dalilai da suke tabbatar da wani kalan ceton kuma Allah ya yarda da shi shine can Allah yake cewa man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni waye ya isa yayi ceto a wajen Allah in ba da izinin Allah ba kina ana ceton amma ceton bayya tabbata sai da izinin Allah subhanahu wataala yace wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a sai yace illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda yace nawa daga cikin mala'ikun da ake kira ake ga cewa su kin ɗan makusantan ubangiji subhanahu wata'ala ne amma kiran su da ceton su duka bayyana wani amfani illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan Allah ya bada izini liman yasha'u ga wanda ya ga dama akan yayi ceto wa yarda kuma wanda za a ceton kuma Allah sai wanda Allah ya yarda da shi to mun sani cewa Allah baya yarda da dan adam sai mutumin da ya kasance mai tauhidi ne mana mutumin da ya dayanta Allah tsantsanta dayanta Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada kuma ya mutu akan haka nan to waɗannan sune abubuwa guda biyu abu na uku wanda zamu tashi akan shi yau malike cewa alqa'idatu salisa ka'ida ta uku annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ala unasin a cikin wasu mutane mutafarriqina fi ibadatihim wanda waɗannan mutanen surrarrabu a cikin bautan Allah subhanahu wataala da suke yi malaike cewa daga cikin su minhum man ya'budul malaika akuma su bauta malaiku sai ga cewa ai malaiku makusantan Allah ne in ana neman kusancin Allah aka samu malaiku su kuma sai su ida su dan adam zuwa ga Allah to wannan iya ɗaya daga cikin kalan bauta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iske mutanen garin Makka wasu daga cikin su suna yi sannan wa minhum man ya'budul anbiya was salihin daga cikin su akwai wanda suke bautawa annabawa da mutanen kwarai yanzu misali irin Krista da suke bautawa ko suke kiran annabi Isa alaihi salatu wassalam kaga wannan kiran da suke mishi bauta ne ka cece mu ka agaje mu ka mana kaza ka mana kaza ayyukan da an san babu wanda yake yin su an ba Allah subhanahu wata'ala ba to daga cikin su akwai masu bautawa annabawa was salihin kuma a cikin waɗannan mutanen da manzon Allah ya iske su a cikin garin Makka a cikin su akwai wanda suke bautawa iya na gari bimana a ce wannan malami ne rabbani malami ne na Allah ana ga alamar salaha tare da shi ana ga alamar tsoron Allah tare da shi yana fasawa an jabar duniya kawai sai a ce to ai wannan malami bai kamata a kyale haka nan ba ya kamata a rika zuwa ana ziyartar shi ya kamata a rika zuwa ana kaza ana shahwa a jiki da sauran abubuwa makamantan wannan wanda shine ya kai waɗancan na harko ya baro su kuma a yau yana fama ya jaddada a cikin musulunci daga cikin su akwai wanda suke irin wannan abu sannan wa minhum man ya'budu al-ashjara wal ahjar daga cikin su akwai masu bauta wa al-ashjar itace ne za a sassaka sai ai gumki kawai sai su zo su rika shahwa itace suna shahwa a cikin su da sunan tabarruki da sunan samun albarka da sauransu sannan kuma wal ahjar akwai masu bauta wa duwatsu misali gumki ne za a sassaka shi da dutse sai su zo yanzu irin su hubal da aka kafa su a gindin Ka'aba ai duka duwatsu ne duwatsu ne aka sassaka aka yi hoton gumkin su hubal da su su lata su manata su wane ne su kuma suke zuwa suna shahwa waɗannan gumakan suna shahwa a jikin su da sunan cewa waɗannan gumakai ne na mutanen kirki ko fotuna ne na mutanen kirki an muka rike su za su kusantar da mu ga Allah subhanahu wata'ala malice wa minhum daga cikin waɗannan mutanen da manzo Allah ya iske a cikin garin Makka a cikin su akwai man ya'budu ash-shamsa wal qamar akwai masu bautawa ash-shams rana wal qamar akwai masu bautawa wata kasancewar suna ga ai wata da rana aya ce daga cikin ayoyin Allah don haka su suna da tsarkin da bai kamata suna da tsarkin da ana iya hada su da Allah subhanahu wataala mana a nemi kusancin su kuma su kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan malaike ce kuma wa minhum daga cikin su dai akwai wanda suke bautawa ash-shamsa wal qamar kenan da rana da wata to waɗannan mutanen da aka hodi maka gaba daya sai malaike ce wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa lam yufarriq bainahum manzo Allah ya hada su gaba daya ya musu kudin goro bi mana ya musu raskona daya ya yake su gaba dayan su wa lam yufarriq bainahum bai bambance tsakanin su ba kaga inda za a bambance sai a ce su malaiku ai dama salihan bayi ne la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna sai a ce to shikenan tunda ku malaiku kuka bauta ma ku na ku yayi amma ku kuma tunda duwatsu kuka bauta ma naku bai yi ba mazalla bi haka ba gaba ɗayan su ya hada su ya yake su malaike ta dalili akan wannan magana qawluhu ta'ala fadar Allah mai girma da buwaya Allah yake cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa qatiluhum Allah yake umarni ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai akan ta siyaki wadanda suke bauta ma wani Allah hatta la takuna fitnatun har sai an wayi gari babu shirka fitna ana bi ma'ana ash-shirk har sai an wayi gari babu wata shirka saboda ba fitinar da ta kai dan adam kin da ubangiji subhanahu wataala ya halicce ka shi kadai yake arzuta ka shi kadai ya hore maka dukkan wani abu na tsururtar rayuwa shi kadai ka tashi a lokacin da zaka sabke haƙƙin Allah akan ka ka hada Allah da wani a cikin bauta ba abin da yake wannan fitina da aka waqatiluhum hatta la takuna fitnatun har sai ya zamanto babu wata fitina bi mana babu wata shirka wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah dayan ta bauta ya zamanto gaba dayan shi na Allah ne babu rabon wani a ciki ba rabon mala'ika ba rabon salihin bawa ba rabon annabi ba rabon itace ba rabon duwatsu ba rabon rana ba wata ba kaza ya zamanto khalisan za a yi shi ne tsantsan shi zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine umurnin da Allah ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya dace da hadisin Mu'adh lokacin da manzon Allah ya aika shi kasar Yaman ko yake cewa ya zamanto abin na harko da zaka kiraye su zuwa gare shi shine shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah in ba su yi da'a ba to da jinin su da dukiyar su ya halatta ta ba mana ya halatta a yakin su da haka ibadatullahi bautan Allah shine abu na harko da yake wajibi akan kowa kuma sannan dukkan wani mutumin da ake ga cewa yana da kusanci ga Allah subhanahu wataala kusancin shi da Allah wannan tsakanin shi ne da ubangijin shi kai ma bawa ne na Allah so ake kai ma ka aikata aikin da zaka samu kusanci ga Allah subhanahu wataala ba zaman su ba kai kana bin shi kuma shine zai shi zai kai ka zuwa ga Allah babu wannan a cikin musulunci wa idza sa'alaka ibadi anni Allah ce fa inni qarib Allah ce ina kusa ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira idan ya kiraye ni kaga babu zancan wasu wasida sai an biyo ta kaza an biyo ta kaza wannan duka shi yake halakar da bayin Allah Allah kiyaye mala ce wa dalilu shamsi wal qamar dalili akan rana da wata kuma su bauta musu Allah yake cewa wa min ayatihi iya daga cikin ayoyin Allah al-layl wan nahar akwai dare akwai yini mana akwai dare akwai yini wannan suna daga cikin ayoyin Allah mai girma da buwaya kuma a cikin wannan dare da yinin nan akwai izina akwai abun lura akwai abun ankara akwai abun dokan darasi amma ga dukkan wanda Allah ya mushi kwanya ta fahimta yana karka doki abun kamar wani a nacir ne kawai yanayi ne haka nan ne a aya ce daga cikin ayoyin Allah wanda ya kamata ya kara maka imani ga Allah rana ta huto ta fada dare ya zo ya kare a zo ayi sanyi a zo ayi zahi a zo ayi bazara a zo ayi damuna a zo ayi wane ne duka waɗannan ayoyi ne na Allah subhanahu wataala yana daga cikin ayoyin Allah al-layl wan nahar wa shams wal qamar da rana da wata sannan kuma Allah ya ce la tasjudu lil shams kar ku yi sujada ga wata wala lil qamar kar ku yi sujada ga wata kar ku yi sujada kuma ga rana kina wannan alama ce akan ta akwai masu yin sujada ga rana da wata tunda nan Allah ya ce iya daga cikin ayoyin Allah dare da yini da rana da wata kar ku yi sujada ga rana ko ga wata to ga wa za ku yi sujada Allah ya ce wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku yi sujada ga ubangijin da ya halicci rana da wata in kun kasance kuma su bauta ma Allah ne kina indai za ku bauta wa Allah abinda ake so dana mai fahimta anan babu zancen biye-biyen ya bauta wa rana ya bauta wata saboda yana ga cewa ai su ba saba ma Allah suke ba kaza ba a indai za ka yi bauta kawai ka bauta wa Allah wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna Allah ce in kuntum iyyahu ta'budun sai malaika ta wa dalilul malaikati dalili akan ta akuma su bauta wa malaiku kuma Allah ya hana ka ai Allah ce wala ya amurakum ba fa inda aka umurce ku an tattakhizul malaikata akan ku riki mala'iku wan nabiyina da annabawa arbaban ai ababan bauta kar ku riki mala'ika ko annabi a matsayin abun bauta wa ake bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai da mala'iku da annabawa dukan su bayi ne na Allah sannan dalilul anbiya mala yace dalili akan cewa annabawa su ma Allah bai yi umurni ba akan a sarrafa wani abin da yake haƙƙin Allah ne zuwa gare su duk da irin matsayin da suke da to ina ga wani kuma dan kuci ku ba mu a raziluna badiyar ra'ayi yazo ya dora ka akan abin da zai zamanto yin tawaye ne ga ayoyin alqur'ani mai girma wanda ayoyi ne muhkamai ma'anan su a hili yake koro koro daga an karanta an dai kana jin larabci kai ka san me aka ce Allah yake cewa ya ba mu labari na annabi Isa alayhi salatu wassalam abinda za a yi a filin kiyama Allah ya ce wa id qala Allah ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim anan ubangiji subhanahu wa ta'ala yake haka yi tumar labarin Allah yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karanta wa mutanenka wa id qala Allah kutina yayin da Allah mai girma da buwaya zai fada ya Isa ibn Maryam Allah ya ce ya kai Isa dan Maryam a anta qulta lin nasi yanzu kai ne kace ma mutane ittakhizuni kurikeni wa ummiya dani da ma'aifiyata ilahaini ababen bauta guda biyu min dunillahi kuma bayan Allah haka Allah zai hodi wa annabi Isa a fagen kiyama kai ne kace wa waɗannan mutane suke da awarci Isa Allah ne ko dan Allah ne Maryam Allah ce ko matar Allah ce subhanallah kai ka hodi musu haka Allah zai tambaye annabi Isa ku tsaya ku ji amsar da annabi Isa zai bada saboda girman abun yana daga bakin shi annabi Isa zai ce qala subhanaka tsarki ya tabbata a gare kai Allah kenan tuni amsa ta riga ta hoto tsarki ya tabbata a gare ka ba yanda za a yi in ce wa mutane su hada ni da kai ko kuma ba ma ni ba ko wani ma in ce a hada shi da kai kenan tsarki ya tabbata a gare kai Allah kai kadai ne tilo babu nabiyunka kuma kai kake da haƙƙin abota maka babu wani wanda isa ya hada shi da kai annabi Isa zai ce subhanaka ma yakunu li yace aslan ma maganar bayya halatta a gare ni ni an aqula ma laysa li bihaq in wada abin da ban da haƙƙi a kan shi kenan annabi Isa shi da kanshi ya tabbatar da cewa haƙƙin bauta na Allah ne ba nashi bane ba daga kuma shi ba zai wada abin da bai da haƙƙi a kai ba in kuntu qultuhu ya ubangiji waɗannan mutanen da suka dige suke bauta mini ko ma'aifiyata inni na wadu wannan magana faqad alimta ya Allah ka dige ka sani ta'lamu ma fi nafsi Allah ka san abin da yake cikin raina wala a'lamu ma fi nafsika ban san abin da yake cikin zatinka ba innaka lalle kai Allah anta kai ne allam masanin alghuyub duk wani abin da yake fakakke to wannan ita ce amsar da annabi Isa zai ba ma waɗanda suke cewa a yau Allah ne shi yanzu mutum ya gama hidimar rayuwa gaba daya yana ta sanyawa annabi Isa alayhi salatu wasallam ya sanya shi kishiya ga Allah subhanahu wataala ana zuwa gobe kiyama Allah zai wannan bayanin annabi Isa shi ma ya wannan bayanin haka ba wanda yake da cancanta haƙƙin abauta mushi in ba Allah ba su wanda suke bautawa annabi Isa alayhi salatu wasallam suna ga cewa annabi Isa bawa ne na Allah daka kusantar shi zai kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wataala ko kuma wasu daga cikin suna ga mace shi ma wani bangare ne daga Allah to a dalilin haka ga irin abin da zai gudana kenan duk matsayin da annabi yake da idan ka hada shi da Allah a cikin bauta ba abin da zai tsina maka a gobe kiyama in ba tabewa ba duk yanda kake ga mutum kaga duk matsayin mutum a yanzu duk matsayin shi bai kai annaban Allah ba kuma a cikin annabawa ma Allah sai ya fifita wasu akan wasu tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ya ce waɗancan nankan annabawan mun fifita shashan su akan shashi to shi annabi Isa yana cikin waɗannan guda hudun nan da suke ulul azmi minar rusuli ɗan ajin tabarkallah manya-manya daga cikin annabawa da Allah yake cewa yake cewa shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka ya wadi guda hudu yace wa idza akhadna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa man wa ibrahima wa isa ibn maryama wa musa wa isa ibn maryama wa akhadna minhum mithaqan ghaliza wadannan annabawan guda biyar sune ulul azmi min ar-rusul manya daga cikin annabawa fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli to su waɗannan ulul azmi ma kuma a cikin su shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah fifi ta shi akan sauran guda hudu to hatta da waɗanda ake gama ɗan ajin tabarkalla ne a cikin annabawan idan ka doke su ka hada su da Allah ka ba su haƙin Allah wannan ba zai sa ka abin abin ya zama to maka abin tsira ba gaban Allah haka zaka bautawa Allah shi kadai kaga annabawan su Allah sune ɗan ajin tabarkalla sune na gaba a wajen Allah amma dai ga wasu sun hada Allah da annabawa Allah ya nuna musu cewa shi bari'un minhum ne haka wajibi ne mutum ya rika lissafa yana aunawa zaka bautawa Allah ka tsaya ka bautawa Allah akan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a kada ya kare zaman to an zo an sa maka wani shamaki cewa dole sai ka biyo ta kaza dole sai kai kaza wajen biye-biyen nan zaka je ka bar imanin naka a gaba kai ka wuce kai gaba imanin yana baya kakka yarda ka tsaya ka tayi da kai ruku da imaninka ruku da imanin nan shine in zaka roki Allah ka roke shi kai tsaye babu zancen biye-biye malai cewa dalilus salihin na dalili akan kar mutum ya riki diya na gari a matsayin abin da zai zamanto yana sanyawa Allah kishiya Allah ce qauluhu ta'ala Allah yake cewa ulaika alladhina yad'una su waɗannan da ake kira ba akwai irin su hubal ko irin su lata an ce duka mutanen kirki ne mutanen kirki ne mutanen arziki ne bayi ne na Allah kawai da suka mutu sai mutanensu suka bige suke bauta musu suke gani cewa sai an kusance su kuma za a kusanci Allah Allah ya ce ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ulaika alladhina yad'una waɗannan wanda ake kiran su diya diyan nagari yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma da suna raye neman kusanci suke ga Allah subhanahu wataala su zuwa ga Allah suke neman kusanci kenan kuma ku nema a wajen Allah Allah ya ce to tsakanin wanda shi da kanshi lokacin da yake raye neman kusancin Allah yake da bayan ya mutu wani zo daga bayan shi yake neman kusancin shi kuma kusantar da shi zuwa ga Allah Allah ya ce ayyuhum aqrabu waye yake kusa zuwa ga Allah cikin waɗannan guda biyu wanda yake neman kusanci zuwa ga Allah ayyuhum aqrabu wayarjuna rahmatahu su waɗanda ake kiran nan suna kaunar rahamar Allah wayakhafuna azabahu suna tsoron azabar Allah a haka suka rayu har suka mutu kawai da bayan su mutu sai aka samu su ɗan kamun iska ɗan shiririta sai suka ce mu ta kansu za mu biyo su kai mu zuwa ga Allah alhali shi kuma shi wannan shi ma lokacin da yake raye neman kusanci ne yake ga Allah kawai kenan kai ma ka nema a wajen Allah ba sa ka ba ka bi wani ko kuma ka bi wani wannan sunan dalilai da malaika a nan karshe sai rihi sunan wani hadisi na Abu Waqid al-Laythi malai ce wa hadisu Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu qala hadisin Abu Waqid al-Laythi Allah kada da gare shi yake cewa kharajana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain yace mun fita tare da annabi Muhammad sallallahu na'am aiwa sai gore ku nazar lake shi wa dalilul ashjari wal ahjar dalili akan cewa ba za a yi bauta zuwa ga itace ba gumakan da aka sassaka da itace sannan kuma da gumakan da aka sassaka da duwatsu ko kuma ba a kalli wani dutse na wuri kaza a ce yana da albarka ko annabi wane ya tsaya akan shi ko wane ne ya tsaya wane ne a yi ta zuwa wajen ana karyo iccen da yake sama ana jika ana sha ko kuma ana shafa wurin ana shafa a jiki wannan shi ma baya daga cikin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a dan akwai shajara da aka yi wannan ita ce da aka yi bai'atul ridwan karkashin ta Umar yasa aka sare ta saboda an samu su suna ga ita ce a karan kanta tana da wani matsayi na musamman dan an yi wannan bai'a karkashin ta Umar yasa aka sare ta magabata suna da kankamo duk abin da yake wallahi shirka ne ga Allah ba sa rasuwa da cikin shi wai alhajarul aswad wa wannan hajarul aswad wanda yake jikin Ka'aba ba ana shahon shi ba ko a sumbace shi Umar da yazo ya sumbace shi yace in ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbace ka ba yace wallahi da banna sumbatan ka yace saboda na san kai dutse ne bakka amfanarwa bakka cutarwa kawai yanzu yayi shi a matsayin ibada manzon Allah yayi daka shi ma yi haka wajibi ne mutum ya kiyaye addinin shi ya kiyaye aqidar shi dayan da Allah shine abu na farko da yake da muhimmanci a cikin rayuwarka sama da komai saboda duk abin da kake takama da shi a cikin rayuwa wallahi in dai baba kida tare da kai to ake banza ne ake banza ne saboda zaka ga rayuwarka kuma ya zaman to gobe kiya bakka da wani rabo me a wani rayuwarka fata da wani Allah kiyaye qauluhu ta'ala afara'aytum Allah yace ku bani labari Allata wal Uzza ku bani labarin Lata da Uzza wa manata da manata athalisatal ukhra cikon na ukun su ku bani labari akan su ba duwatsu ne da ita ce aka sassaka kamar su gumki bisu anfanura bisu cutarwa haka Allah yayi hani yayi hani ya ja kunni akan kar wani ya riki wani a matsayin abun bauta ko kuma wani abu a matsayin abun bauta ko bayan Allah Allah shi kadai ake bautawa ba a hada shi da kowa a cikin ibada malai cewa hadisu abi waqid bin al-laisi radiyallahu anhu qala kharajna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila hunain yace mun huta tare da annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam zuwa ga yaqin hunain bayan an yi fathu makka akai hunain can da Allah yake cewa wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum aka aika kusan soji wajen 30,000 suke ga cewa ai ko da karhin damsi ake bude gari mun kai inda zamu bude shi kaga su da suke yaki akai badar mutum 313 aka zo akai uhudu mutum dubu guda abdullahi ibnu ubay ibnu salul yayi ya maida mutum 300 mutum 700 suka tai uhudun aka zo akai wane ne mutum dubu kaza dubu uku akai ahzab amma yanzu sai ga su da mutum wajen 30,000 suke ga cewa ko da karhin tuwo ne ake cin nasara za su ci nasara shine Allah ya ce Allah ya tabbatar da abin da ya tabbatar akai wani hadaka sai ga sun juya a guje Allah ce wa yawma hunain kutuna ranan hunain iz a'jabatkum lokacin da ya burge ku kasaratakum yawanku Allah ce summa wallaitu mudibira he ga ku gaba ɗaya kun juya kuna gudu in bana daidai ku a cikin ku to yawma hunain da aka zo yakin hunain shi Abu Waqid al-Laysi yake cewa mun huta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga hunain yace wa nahnu muqin kuma hudatha'u ahdin bi kufrin muna sabbin barin kahurci hudatha'u muna sabbin ahd yana alƙawalin mu da kahurci kenan sabo ne bamu ji abin bare shi muna sabbin barin kahurci mun shiga cikin musulunci aka wuta da mu yakin hulayn yanzu ana cikin tahiyya a labarin da shi Abu Waqid yake bala sai yace walil mushrikina sidratun mushrikai suna da wata magariya wata itaciya ya'kufuna indaha suna tsayawa wajen su wanta su nemi albarka sannan kuma wayanuquna biha aslihatahum suna zuwa kowa sai ya rata ya makamin shi a jikin wannan itaciya wannan magariya saboda neman albarka a jikin magare mushrikai suna da wannan abu yuqalu laha ita itaciya ana kiranta da suna zatu anwatin ma'abuciya rataya kina nazo a rarrata makamai a tsuma masu su yi kwana biyu kwana uku aje su kowa sai zo doka ana ga cewa a dalilin wannan tsumaman da aka ma waɗannan abubuwan aka je yaki za su ba da nasara da ce ga alƙalamin ka a tohe ma shi saboda an kaje jarraba ka ji komai ya zo zanzan me mun bace wannan da wanga duka kuma abu ɗaya ne to shi Abu Waqid al-Laysi yake cewa ga irin yanda mushrikai suke sai ce mu ko muna sabbin huta daga cikin kahurci suka ce famararna bi sidratin sai muka zo wuciya wajen wata itaciya tare da manzon Allah wajen wata iccen magariya fa kullahi ya muka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ij'alana mu ma ka sanya mu muriki zata anwatin ma'abuciya rataya ka sanya mana wata itaciya ma'abuciya rataya kamalahum zatu anwatin kamar da mushrikai suke da ma'abuciya rataya manzo Allah ce subhanallah yace tsarki ya tabbata ga Allah a lokaci yake cewa za ku aikata irin aikin da mutanen annabi Musa suka aikata a lokaci tsawatar da su ya musu bayani akan cewa irin wannan abun a musulunci baya halatta za ka roki Allah kai tsaye za ka nemi wani abu a wajen Ubangiji ka nema amma wannan biye-biye na albarka kaza to wannan shi yake sa mutane galibi su baro imaninsu to wannan shine ka'ida ta uku kenan ka'ida nan ta uku abin da yake cikin ta shine manzalla yazo ya samu su mutane suke bautawa abubuwan bauta daban-daban ba ta a kai wannan da annabi kake bautawa kai naka mai dama ne a al-kufru millatun wahida kafirci tafarki ne guda daya da wanda ya bautawa dutse da wanda ya bautawa icce da wanda ya bautawa mala'ika da wanda ya bautawa annabi da wanda ya bauta wa salihin bawa duka matsayin su mushrikai ne ba cewa wannan tunda annabi ne shi nashi mai dama dama ne wannan shine abinda kaida ta uku take karantar da mu da kuma fahimci wannan kenan ka zamanto alaka ce tsakaninka kai da Allah subhanahu wataala babu zancen irin wannan biye-biyen da shi halakar da kai harkon al'umma ma da Allah ya aika musu manzo a musu wa'azi ta faru ne a dalilin rukon iya na gari salihan bayi a matsayin abun bauta kuma bayan Allah mutanen annabi Nuh Allah ce kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance da al'umma ce guda daya ai jama'a ce guda daya suna kan addini guda daya fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin sai Allah ya aiko da annabawa suna masu gargadi suna masu bishara suna bada albashiri a dalilin mutane sun koma suna bauta ma wani Allah suma su yahusa su yuqa su nasra sunayen mutane kirki ne a cikin su lokacin da suka mutu sai aka ce ai bai kamata ba irin su wani a bar su haka nan kamar mutuwa ce irin ta ga garin mutane a bai kamata a haka ba ya kamata ai wani abin da za a nuna matsayin su sai aka ce to shikenan shedan yazo ya zuga su sai suka yi guma kai suka sassaka suka ce in mun kalli waɗannan bayin za su rika tuna mana irin bautan da waɗannan mutane suka yi wannan abin sai ya ƙara mana courage ya ƙara mana hamzari a cikin bautan Allah haka suka su kai daga hali kaga daga hali kai kalli abin za ka abin kaman abin ne wanda akwai manuwa mai kyau a cikin shi suna tahiyya a hankali suna tahiyya a hankali waɗannan wanda suka yi abin suka mutu jigoginsu suka zo suma suka mutu jigoginsu na gaba suka tattaba kundin suka zo sai shedan ya zo ya wahayi a gare su ku kuna ta shan wahala waɗannan abubuwan da kuke gani a sassaƙe da ke kakannin ku bauta musu suke ba a neman kusancin Allah kai tsaye sai an biyo ta waɗannan abubuwan ai so su kuma sai su kusantar da ku zuwa ga Allah subhanahu wataala li yuqarribuna ila Allah zulfa shikenan daga lokacin suka fara biye-biyen waɗannan gumakan su kuma gumkin wai shi zai kai su zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda ga kai bakkar tsarkin da zaka roki Allah kai tsaye dole sai dai ka biyo ta malam wani shi kuma malam wani kai ka rike shi kuma ya rike Allah wannan shine asalin shirka ga Allah a dalilin haka Allah ya aika annabi Nuhu yayi shekarun da a cikin Qur'ani da ba mu ji wani annabin da ya irin shekarun shi ba sai dai shekara 250 na wazi wannan shekarun wazi ne kawai ana ta dauki ba dadi ana ta gogurmaya akan ya tsaya a tabbatar da wannan bauta ga Allah shi kadai su kuma suna ce haba ya za'ai al'amarin wani silata su su wallah su ya busa su ya uka su nasara a ce su ba komai bane ba shi da kafirin makka lokacin da manzon Allah ya zo ya musu wannan bayani suka ce kai aj'al al alihata ilahan wahidan yanzu duk ababen bautar nan za a ce duka shirme ne a ce Allah shi kadai za a bautawa suka ce kai wannan abun naka gaskiya inna hadha la shay'un ujab akwai abun mamaki a cikin lamarin mu ba mu taba jin irin wannan magana ba to su ma abin da ya faru da su da annabi Nuhu alayhi salatu wasalam ba irin wa'azin da bai musu ba irin gargadin da bai musu ba yace da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara na kira su da rana na musu wa'azi da dare na kira su kaza amma wa'azin kaman ƙara tirasa yake yana ingiza su akan sanya wa Allah kishiya yace wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum duk lokacin da na kira su akan ku zo ku demi gafara Allah ya gafarta muku zunubanku ja'alu asabi'an fi adhanihim za su dauki yatsa su sa cikin kunnansu idan suka yi haka me suke yi kuma wastaghshaw thiyabahum za su dauki rigarsu su rihe kansu bisa jin shi bisa ganin shi kuma ba su tsaya daga nan ba kuma ba asarru wastakbaru istikbar za su dai su kyale shi su ci gaba da girman kan da suke yi yayi wa'azi har ta kai inda ya kura yake cewa rabbi la tazar alal ardi mil kafirin da yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara yace ya roki Allah akan ya ubangiji kar ka bar wani kahuri yayi lunhashi a ban kasa innaka in tazarhum in ka bar su yudillu ibadaka za su ci gaba da batar da bayin ka wanda suka zo na bayin ma batar su zai kai wala yalidu illa fajiran kafara karshe dai Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su gaba daya ya umarce shi akan ya kirkira annabi Nuhu ya kirkira jirgin ruwa idan ya kirkira jirgin ruwa kuma ya doki min kullin zawjaini sunaini dukkan wata halitta Allah ya dauki kufin da ya sa a ciki namiji da namace saboda duniya ce gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala zai mata azaba haka akai kuma al'amarin Allah yazo ruwa ya rika bugowa daga ƙasa sannan kuma ruwa ya rika zubowa daga sama faltaqal ma'u ala amrin qad qutir sai ruwan ya hada akan wani al'amarin da aka kadarta ruwan yana zuwa daga sama yana zuwa daga ƙasa Allah halakar da su gaba daya ya zama to babu labarin su an riga an gani me yasa saboda shirka ga Allah subhanahu wataala haka babu hatsari a cikin rayuwar kamar shirka duk wani abin da wani zai faɗi maka na abin da zai raba ka da imaninka wallahi kai hankali ba abin da zai iya tsina maka a gaban Allah innahum lan yughnu anka min Allah shay'a idan kace sai an bari an tayi lahira yau an kare aikin gama ya gama saboda ba dawa za a yi ba an tahi kenan kai lissahi daga yanzu ba abin da yake da muhimmanci a cikin rayuwarka sama da aqidarka sama da dayanta Allah subhanahu wataala a cikin ibada sama da addininka kar ka yarda wani ya maka wasa da addininka kar ka yarda dan me zaka yarda ya maka wasa da addininka ya halakar da kai halakar da babu mutu a cikin da babu mutu fa idan mutun ya mutu yana shirka an kare Allah ya ma kanshi alƙawalin cewa ba zai yahi ba amma sai mutun gashi mutun ya tawasa da abin da ya shahi aqidar shi ai shirka yana ga wani abu ne wanda yake dole hire shi dole a tashi a tsaya dole a yi wane ne a samu wasu abubuwa ai rarratayawa a bubbunne wasu abubuwa bubbunne wasu abubuwa ai wane da sauransu wanda yazo yace musu ku ji tsoron Allah ku dayanta Allah a cikin mota in kuna da bukata ku nema wajen Allah idan kuna neman kariya ku nema wajen Allah sai su ce wannan mutum bai san da kasa da ba cikin rayuwa yanzu irin jarabar suwa da suke yi kawai shi kenan daga na zo minti uku minti hudu na karanta ayatul kursi na karanta kulahu zai na karanta wani ne shi kenan ya waratar wallahi ya waratar maka kuma duk abin da zaka yi ka je ka nema na cikin rayuwa wallahi wanda zai zama to saba wa Allah ne wallahi ba zai maganin abin da kake tsoro ba kuma duk wanda ya sa kanshi wannan harakan sai ya mutu a cikin firgici kuma zai mutu babu nutsuwa tare da shi saboda kullum a cikin wannan firgicin yake ai wannan dalilin ne yasa su waɗanda suke ayyukan irin na shirka da suka rena hankalin mutane fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu suka rena suka wawatar da hankalin mutane kawai haka ya ganka lahiyar kallo bakka da matsala sai ce ja ka gihe ce maka akwai matsala wallahi ya lura ya gani ya hango akwai da suke bibiyan ka ta ina ba wanda ke bibiyan ka kawai in ka tashi da sai ka karanta azkarus sabah in marece ta karanta azkarul masa in ka zo kwance ka karanta azkar wallahi ba yanda dan adam zai da kai gani nan bari na ba yanda zai da kai amma sai ka je ka shiga ka bata kudinka ka bata addininka ka bata mutuncin ka bata tunaninka ka bata lokacinka ka bata kominka a cikin rayuwa saboda neman abin da bai ya samuwa wallahi bai ya samuwa ka lura da duk mutumin da yake amshar rataye da tayin nan akwai inda zaka shiga ka shiga ka kas sanho za ka gani a cike da layu to inda yana magani ai ɗaya ma ta isa a kawo wannan a nasa a kawo wannan shi ma a nasa kullum nasa ake kuma an kasa dangana kuma an kasa samun nutsuwa wallahi ba za ka samu nutsuwa ba allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin Allah ce ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su garwaye imanin su ba da shirka ga Allah Allah ce waɗannan mutanen su suke da al'amrun nutsuwa wa hum muhtadun kuma su ne shiriyu kuma Qur'ani yake faɗa wannan magana Allah shirye da makarantar da aka wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqa'idatu rabi'a qa'ida ta hudu ta karshe malai ce annal mushriki zamanina yace kaga mushrikan zamanin mu yau aghlazu shirkan min al-awwalin shirkan su tahi tsanani shirkan su tahi tsanani min al-awwalin akan kafirin farko shirkan da ake ta yanzu tahi ta da yace li annal awwalin me yasa malai hado wannan maganar ta saboda su wanda suke mushrikai na farko yushrikuna fir rakhai in kaga ana shirka ana masha to fa abubuwa suna tahiya normal harkoki ba matsala komai yana tahiya daidai to a lokacin duk wani abin da yake saban Allah ne duk wata shirka da duk wani abin da yake ba daidai ba a lokacin za a kahu akan shi ba ji ba gani yake cewa wa mushrika yake ce wa yukhlisuna fi shiddati amma suna dayanta Allah a cikin tsanani daga talauci ya musu ya sa su gaba sun rasa yanda za su yi da shi wani rishin Allah ya sa su gaba sun rasa yanda za su yi da shi ko kuma sun shiga wani wata tarka ta rayuwa sun rasa ina ce mahuta to anan wa yukhlisuna tsantsantar da bauta za su yi ga Allah ko su mai da alamuran su gaba ɗaya zuwa ga Allah duk wani Allah hoge dama haka za su hakkakkade su za su yi za su karkade su su tsaya gaban Allah to su a wancan lokacin da suke yace amma wa mushriku zamanina mushrikan zamanin mu a yau shirkuhum da'imun fi rakha'i wa fi shidda zaka samu shirkan su har abada ce da'imun ma'ana a dawame yake kowane lokaci fi rakha'i in ana cikin jin dadi shirka wa shiddati haka kuma idan ana cikin tsananin ma dai shirka ce malai sa alamatu ta'ajjub alamomin da ake sa su dan motsin zuciya ko kuma alama na mamaki kai ga akwai mamaki a cikin jin dadi shirka a cikin tsanani nan ma shirka to wannan magana ce malami menene dalilin malaka akan wannan magana malai ce wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan wannan maganar fadar Allah mai girma da buwaya fa idza rakibu fil fulki suka huran wa antan na harko idan suka hawo saman abun hawa cikin ruwa mi suke da'awullah za su rika kiran Allah mukhlisina suna masu tsantsantar lahu ga Allah addini addu'a suna kiran Allah shi kadai kaga nan da shaidawa da shaida Allah Allah yace in suka shiga cikin matsala suna kira na da gaske babu shirka mukhlisina lahu addin yace falamma najahum ila albarri idan muka suka roke mu Allah yace muka amsa muka tsiratar da su a zuwa ga albar zuwa ga sarari inda ba ruwa ba idahum yushrikuna sai ga makamala kuma sai su dige su kuma zuwa ga shirka ga Allah subhanahu wataala kenan an sabko saman sarari an shiga cikin jin dadi yanzu me za a yi sai a ci gaba da shirka amma daga wata matsala ta taso sai a yi me sai a koma ga Allah subhanahu wataala can da Allah yake cewa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat wadannan ayoyin guda 9 da Allah ya bayyana annabi Musa alayhi salatu wasalam arsalna alaihim alaihim tufana Allah ya aiko musu wannan tufan ruwa wal jarada da hwari wal dhafadi'a da kwadi wal dama da jini ga sanin dai ayoyin Allah ya turo musu duk matsalar da tazo sai a ce ya Musa du'u lana rabbaka ka roƙa mana Allah mai girma da buwaya in aka hudda mu daga cikin matsalar da muke ciki wallahi zamu daina ta Allah mana zamu komo kan hanya mun yarda annabin Allah ne kai daga an yi addu'a annabi sai roki Allah Allah ya kawar da abin yasa a shike da dama lokacin ƙarewa shi ne yayi ba Allah bai ƙarar da shi lokacin ƙarewa shi ne kawai yayi to haka yayi ta fama da su zaka samu dukkan mushrikai idan suna cikin matsala za su karkata su du'ufa a gaban Allah mai girma da buwaya amma daga lokacin da suka shiga cikin jin dadi kuma shikenan daga lokacin sai su ta abin da suka dama amma mu ku a yau kowane lokaci in shirka ake kawai a cikin ta ake in ana cikin jin dadi shirka in ana cikin tsananin halau shirka sai ga rayuwar gataran gaba daya babu wani tasiri a tare da ita sai ga Allah ya cire albarka a cikin rayuwar saboda shirka ne ta kowane bangare ma'aikacin gwamnati ne kai shirka kana fama wanda yake kasa kare iskoka shi wanda yake kasa yana fama ya iskoka yana fama yana tashi kawai tirazar ya kunna ya kunna ORTN kawai ji an ce an hudo ni an hudo wata decision ta cire shi kai ta dora ka haka yake fama ko me zai fama a wajen wannan abun ba Allah zai roka ba a shirka zai ji shirka zai yi shirka ya hada abubuwan da ba su haduwa saboda tabbatar da ya samu wata manufa da yake so ya cimma rayuwar shi yana ga shi a cikin duniya kare rasa komai gwanda ya rasa lahira yana shirye bal wani zai hodi mara bakin shi yana ga shi dan ya rasa lahira yana ga ba matsala bace ba shi dai duniyar nan a yanzu sai ya samu duniya ya kai inda yake tsammanin ya kai din kuma Allah sai ya shirya yau shi ba imani kuma wace abin da yake tsammanin babu mutanen suka yi adawa suka aka yi takaza aka sai an zo an yi zabe ya ci kan a rantsar da shi sai mutu to wannan yana nan a cikin rayuwa a yau haka wajibi ne mutum mai imani ne sace irin waɗannan abubuwa kuma hatta da ɗaliban da suke karatu a makarantu za ka ga irin wannan abu yana faruwa da wasu daga cikin su idan wani ya shiga gaban wani sai ga ana ta fama aje wajen wannan malami a shi kaza aje wajen wai dole sai an aihor ma yaron matsala kuma wallahi ana aihor musu da matsala ga yaro in ya shigo yana shigowa fasali yana shigowa kallon sai ga idan shiga zubar hawa yazi hawa yake ko kuma an aka rubuta a tabulan bai ga komai wallahi shakhsiyan wani yaro ya hada da nake wannan yake wannan bayani wallahi baki da baki muke magana da shi shine na fari a cikin kalas din shi amma matsalar da ya samu kenan kuma sihiri ne aka suhira sihiri ne aka bi to duka irin wannan abu ana suna ta faruwa a cikin rayuwa ko kuma da sunan dan kasuwa ne wani dan kasuwa ne ayi ta bunni ayi ta wane ne kaga mutane suna takama shirka da suke ko kuma wani ka subhanallah nan ho ne ke ta wai ya an yi wani zabe ya ci wai bokaye shi sirrin jai bokaye wani kenan ba Allah bai bashi ina qul illahu malikal mulki tu'ti al mulka man tasha a shi wannan bai cika zare shi yanzu Allah wannan mutum in ya sa abin da yake mizi ana bar musulunci kenan ya dauki akan wancan abubuwan da su suka bashi abin ba Allah ba ya hudda Allah jumlatan wa tafsila to wannan shi ma na faruwa tsakanin ƴan kasuwa wane ma wane sihiri wane ma wane sihiri wane ma wane sihiri daga abubuwan mamaki gara'ib wallahi abinda wani adam zai ko kare ba zai ci ba kuma ana yin su yau mutum aka ce ƙarƙa wata salatu kuma ya zo ƙeƙame sai a cikin sahu zai sallah akwai matsala tunda wajibi ne wancan dole sai ka ɗayanta Allah a cikin bauta a lokacin in kai sallah za ta amsu amma duka waɗannan abubuwan duk kana yin su ba abin da baka yi har dabba mutane suke binnewa da rai za a binne ta a sa wasu layi a cikin bakin a yi rami a nasa ta a cikin abi kasa a bayanta daranta duka ana yi kuma daga an ce ƙarƙa wata salata zai zo masallaci tanaqud tubka da warwara ne wannan Allah kiyaye to irin wannan shirkan yana nan a yau haka an ka shiga gidajen aure ko da mace ɗayan ko da mace biyun mai ɗayan watakila ta danne shi ta hana shi sakata ya numfashi mana bayan da za a aiwatar da su ta je ta samu wasu kanawil ginta ta sassa a wurare daban-daban ga mutum ya rasa yadda zai dana shi ya kai ya kawo amma kuma ya ga abin ya gagara aka yi magana ce sai a hankali yana yi wa ba abin da aka yana yi wa kuma yana yi wa akwai abin da aka ko kuma lasiya ma to inda aka karo nan kuma Allah kuma ba ce ba karama ba kowaye ita ta yi wacce ita ma ta yi haka za a yi ta raba labari a wajajen biki na dan tsubbun da ya yi aiki ai wani yanka ɗaya ne ko bokan da ya yi aiki wallahi irin waɗannan abubuwa matsala ne ba na wasa saboda shirka ga Allah hallaka ce kai tsaye in kuma ɗan adam ya riga ya fasa bar duniya yana kan wannan halin babu labari Allah kiyaye to shine malai yake ce a nan shirka ƴan da ta hidama da yau mu a cikin wannan zamanin ne huwa aka samu masu jingina kansu zuwa ga musulunci da suka ce ma su halittan jikinsu ba Allah bai su yanzu Abu Jahl bai yarda cewa Allah ya shi ba bai yarda Allah ke ruwa bai yarda Allah yake jujjuya dare da yini da rana da wata da kaza da kaza da duka yarda tauhidur rububiyya ba samu matsala da su ba su abautawa Allah shi kadai ne kai tsaye suka ce a ba su yarda ba sun yi biye-biye a dalilin haka manzo Allah ya yake su to amma a yau ha wai da sunan ma musulunci yana takamar ce shi musulmi ne yana da wani musulunci amma kuma akwai abubuwa tasarrufi wanda a cikin zuciya shi ya yarda cewa kai ba Allah bai ke shi to wallahi irin waɗannan kudurce duk wanda ya kudurce su ya bar musulunci aiki ne mai hatsari a cikin rayuwar mutum musulmi ana magana wanda yake dabbar al'amura sun ce Allah ne Allah ya shaida cewa lalle sun yarda da wannan abun amma a yau wani yana jingina kanshi zuwa ga musulunci bai yarda ba yana ga cewa al'aq Allah kudubai ubai su suke da haƙƙin tasarrufi a cikin duniyar nan ko kuma shi ubangiji ya san al-kulliyat ya san abubuwa jumla wahida amma da taikin da yake cikin abubuwan suka ce Allah bai sani ba Allah kiyaye haka wajibi ne wallahi mutum yayi hankali kar ka yarda wani ya maka wasa da addininka haka kawai idan aka yi can tabaci kuma din da kake ga kiman shi kake ga cewa ne ne kaza ne kaza ne kaza ne sai ka kamo shi ka zo gaban Allah ka ce ya rabb ya ubangiji haulai adalluna wannan su suka batar da mu fa atim azaban dhifan minan nar Allah ka musulmin azaba biyu saboda su suka batar da mu Allah ce wannan jawabin ba naka bane yanzu ta haru ta kare ba naka bane ba di kullin dhifun kowa za a musulmin balinke shi kahuri ne kai kahuri ne haka tun mutun kahin ya kai irin wannan matsayi wallahi wajibi ne tsaya ya gyara gidanka ya gyara duk wanda kake da sulta akan shi wannan abakar sulta akan shi kaga yana yi ka mishi nasiha gurgudan hali a cikin nutsuwa da yanayin da ya kamata gurgudan hali Allah ya taimake shi ya wasa alhamdulillah in kuma bai wasa ma dai kai dai uzuri dai ya kare akan shi Allah kare mana imanin malai ce tammat wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama yace bayani akan wannan alqawa'idul arba'u ya cika Allah subhanahu wa ta'ala yayi tsira da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalin shi da sahabban shi da duk ma wanda ya biyo bayan su da kyautatawa a lokacin da ya saura kenan insha Allah satin sama zamu fara littafin masailul jahiliyya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahlul jahiliyyati mas'aloli wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa mutanen jahiliyya a kansu wanda kuma zaka same su abubuwa ne wanda su ne manzo Allah ya gwagwarmaya a kansu har ya bar duniya amma kuma wani ya shigo musulunci a yau kuma yana aikata irin waɗannan abubuwa to Allah sai ya sanar da mu insha Allah kenan a satin sama zamu ji waɗannan abubuwa dan abin da ya saura na cikin lokaci zan fadakar da kaina fadakar da ƴan uwa akan muhimmancin abin da ya shafi neman ilimi ko kuma tsarin da ya kamata ɗalibi ilimi ya dokan makan shi a cikin abin da ya shahi tahiyya na ilimi na yau da gobe abu na farko dai mu sani cewa lalle ubangiji subhanahu wataala ya keɓance daga cikin halittun shi wanda ya fi so da ya keɓance su sai ya shiryar da su zuwa ga imani sannan kuma a cikin masu imanin nan ubangiji subhanahu wataala sai ya fifita shashin su akan shashi ya sanar da wasu littahin shi mai tsarki alqurani mai girma wal hikma ya sanar da su kuma sunna sannan kuma Allah ya fahimtar da su abin da ake cewa addini sannan kuma Allah ya sanar da su abin da ake cewa at-ta'wil shine tafsirin alqurani mai girma wa faddalahum ala sa'iril mu'minin sai Allah ya fifita waɗannan da Allah ya ba su wannan kwanya da wannan fahimta ta littahin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya fifita su akan sauran masu imani gaba daya wa zalika fi kulli zamanin wa awalin wannan kuma yana faruwa a cikin kowane zamani kuma kowane lokaci rafa'ahumullahu Allah ya daukaka irin waɗannan mutanen bil ilmi da ilimi wa zayyanahum Allah kuma ya kawata su bil ilmi da bi asannu da kawata imani da kawata karatu bihim yu'raful halal min al haram da waɗannan mutane ake iya fahimtar menene halal menene haram wal haqqu min al batil sannan kuma ta hanyar waɗanda suka yi karatun nan za a iya fahimtar menene gaskiya menene bata sannan kuma wad darru min al nafi' ta hanyar masu ilimi za a iya fahimtar abin da yake da cutarwa kuma da abin da amfani gare shi wal hasanu min al qabih kuma za a iya gane abu kyakkyawa za a iya gane abu mai muni fadluhum azim suna da falala mai girma sannan kuma wa khabaruhum jazil sannan kuma kyautar da suke bayarwa tana da gwabi sannan kuma warasatul anbiya sune magada annabawa sannan kuma qurratu aynil awliya alhitanu fil bihari lahum tastaghfir hatta da kihi a cikin ruwa yana nema musu gafaran Allah subhanahu wataala wal mala'ikatu bi ajnihatiha lahum takhda sannan kuma mala'iku ma suna safke fiffiken su game da mai ilimin addini ko kuma dalibin da yake neman ilimin da yake na addini ne wal ulama'u fil qiyamati ba'da al anbiya'i tashfa'u sannan malumai za su yi ceto a gobe kiyama bayan annabawa sannan majalisuhum tufidul hikma, duk mutumin da ya saba zama a majalisi na malamai zai dauki hikima mai yawa, mana zai dauki darussa da yawa. Sannan wa bi a'malihim, da ayyukan da suke yi su malamai, yanjizu ahlal ghafla, suke kare ma'abuta gafala da rafkanuwa. Hum afdalu min al-ubbad, malamai sune mafifita akan masu yawan bauta. Saboda wannan ilimin yana da tasiri da muhimmanci sama da bautan da mai bauta zai yi. Wa a'la daraja min az-zuhad, sannan kuma malaman nan sun yi zahidai, mana masu gudun duniya, sun yi su daraja, sun yi su kima. Hayatuhum ghanimatu, su rayuwar waɗanda suke malamai ko kuma ma'abuta karanta ilimi, to rayuwarsu a karan kanta ganima ce, mana wani abin da za a tsoruruta ne. Sannan kuma wa mautuhum musiba, mutuwarsu kuma musiba ce. Sannan kuma yuzakkiruna al-ghafila, su suke fadakar da duk wanda ya gafala. Sannan kuma wayu'allimuna al-jahila, su suke karantar da wanda yake jahili. La yutawaqqa'u lahum ba'iqa, sannan kuma ba a tsammanin kaucewa daga tare da su waɗannan malaman. Sannan wala yukhafu minhum gha'ila bi husni ta'dibihim yatanaza'u al-mudhi'un, akan irin kyakkyawan dabi'a da tasarruf na waɗannan malamai ko kuma ɗaliban ilimi, akan shi ne masu bautan Allah suke buga misali. Sannan wa bi jamili maw'izatihim yarji'u al-muqassirun, war suka taƙaita ba su aikata aiki na alheri da yawa. Dalilin wannan wa'azin da za a musu da faɗakarwa, za ka ga cewa sun komo kan hanya suna aikata ayyuka na alheri da yawa. Jami'ul khalqi ila ilmihim muhtaj, dukkan halittun Allah suna buƙatuwa zuwa ga ilimin malumai da ɗaliban ilimi. Sai ce was-sahihu ala man khalafa bi qawlihim muhtaj, haka kuma at-ta'atu lahum min jami'il khalqi wajibatun wal ma'siyatu lahum muharrama, wajibi ne ayi da'a da biyayya ga waɗannan malaman in sun tsaya akan abin da yake daidai. Sannan kuma saba musu wani abu ne wanda yake haramun ne. Man ata'ahum rashad, duk wanda ya biyayya game da abin da suke faɗi mishi. Allah ya ce, manzon Allah ya ce, ga yana sahabbai suka fahimta, wannan mutumin ya shiryu automatikiyan. Wa man asahum, dukkan wanda kuma ya saba musu anada, shi kuma ya yi jayayya kuma sannan ya hallaka. Ma warada ala imamil muslimina min amrin ishtabaha alayhi, duk abinda zai zo daga wani jagora ko kuma abinda zai shige maka duhu, to wannan malaman su zasu haskaka maka abinda yake ba hanya. Hatta waqafa fihi fa bi qawli ulama'i ya'mal, hatta da waɗanda suke shugabanni da dukkan ma wani mutum zai yi aiki ne da abinda malamai suka faɗi mishi. Wa an ra'ayihim yasdur, kuma sannan daga tunaninsu ne zai rika fitar da irin ayyukan da zai rika yi. Wa ma warada ala umara'il muslimina min hukmin la ilma lahum bihi fa bi qawlihim ya'malun, duk mutumin da ya samu jagoranci ya zama to bayyana ilimin jagorancin nan, to da ilimin wannan malaman ne zai aiki. Kuma hatta ko a yau da irin tsarin da ake tayar da demokradiyya da sauransu, wannan malaman suna da dauri fa'al, suna da mahimmanci, saboda da wahala ka samu wani mutum komin tsaurin kanshi face akwai wani malamin da yake rursunawa a gaban shi. Illa Allahumma kash, harakan da ya shahi abinda shahi malamtan ne ba a yin abinda ya kamata. Maimakon ka mishi nasiha, ka faɗakar da shi, ka ja hankali shi, ka yi wane ne sai zamanto ba ma kake yanzu ai ka cika aljihunka. Wani lokaci Muhammad Awwal Albani Zari yake bada labarin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, yake cewa a lokacin da ya tafi wajen Abubakar Tabawa Balewa wanda yake prime minister a lokacin, yace daga yazo aka ce ana idan ka shiga aka ma shi Abubakar Tabawa Balewa maganar cewa ana son ganin ka, ya tambaya wane ne, sai ce aka ce malam wane ne, sai ce ku tambaye shi abin da yake so ku ba shi dai. Amma daga ya tambaya aka ce mishi ai Abubakar Gumi ne, sai ce mishi akwai magana ku ba shi dama ya shigo, kuma yana shigo nasiha zai mishi. To mafi yawa wanda Allah ya ba su dama na su tsaya su yi maganan nan, to sai ka ce galibi kuma ba za su irin shawarwarin da ya kamata su bada ba, irin abin da ya kamata su biske kawai suna faman ne da abin da za su samu shikenan khalas. To haka zaka samu koda jahili ya dauki mulki, to zaka samu hallo yana aiki da maganan da ta malamai. To malam anan yayi bayani mai girma, malaman nan sune futuru na al'umma, sannan kuma al'umma suna koyi da su malaman nan sune ghaiz shaytan, mana shaytan yana jin haushin su saboda da suke fadakar da al'umma suke fadakar da su suke dora su a saman hanyar da ya kamata saboda saman hanyar da ya dace to bayan wannan shuhuda da malam yayi gaba daya anan abinda nake so in yi magana akai shine irin a tsari na da ya kamata dalibin ilimi ya maka shi abu na farko da yake wajibi akan dalibin ilimi ya kula da shi shine alaka shi tsakanin shi da Allah karanta qur'ani da karanta hadisi ba a karanta su dan neman duniya wannan shine tunani na farko da zaka fara sa a cikin ranka ba a karanta su dan duniya ba a karanta su dan samun duniya ba a karanta su dan cewa dole sai ka ji dadin duniya a kana karanta su ne saboda gyara alaka ka tsakaninka da Allah dan haka ihris ala an takuna da'iman ma'a Allah azza wa jalla kai kokari matuka kaga kowane lokaci zamanto zuciyarka tana ratai da Allah mana girman Allah kake faman ka halarto mustahdiran azamatahu kana mai kokarin halarto da girman Allah mutafakkiran fi ayatihi alkauniyya kana mai tunani a cikin ayoyin Allah da halitta a cikin alkaun kana kallon sama kasa da irin halittun da Allah ya wannan abu yana kara maka imani wannan shine abu na farko da ya kamata ka sa a ranka sana'an yakuna qalbuka mamlu'an bi mahabbatillah da zama to zuciyarka cike take da son Allah da son Allah wannan abin zai taimaka maka akan duk abin da zaka yi dan Allah ne ba zaka yi zama malami ba dan kai ta hada al'umma husuma ko kai ta hada su rikici ko kuma a dole sai sun saurare ka kuna makamancin wannan sannan abu na gaba a cikin gaba ta fari an yakuna qalbuka mamlu'an bi ta'zimillahi azza wa jalla hatta yakuna fi nafsika a'zama shay ya zama to Allah ne makura a cikin zuciyarka duk abin da kake yi kana faman neman yardan Allah ne ba faman neman yardan waɗanda suke sauraron ka ba ka fahimci abin da yake daidai ne ba za ka iya kai kuskure a baya ba za ka iya komowa ka gyara ba saboda wai kar a ce wane ya kasa to Imamu Malik Imamu Daril Hijra ma ya komo da aka kawo ta magana aka ce ka ce kaza ya ce a wannan maganar na safkar sama yanzu ga abin da kuma nace aka ce ya sheikh ai kai ne ka hudu kaza yace eh na hudu amma na bar wannan maganar yanzu ku rike kaza sabani abin da ya hudu ga fari suka matsa mishi yace arruju ila alhaq fadila komowa kan gaskiya daraja ce da mutunci kar kai kekam in babu Allah a cikin zuciyarka a lokacin zai kai kekam ya zama ta a ce ai ka a gare ta kai kin ashe ma baka da wani karatu ko kuma aka saurare ka idan ba saurare ka ba sai mi zaka rasa sha'abiya kai kamar ka ce wani zabi ake a ce wanda yi mutane shi qur'a kuna maka mace wannan kawai alaka ce da gyara alaka ka da Allah subhanahu wataala kai zaka yi ilimin addini zaka karantar da jama'a zaka yi wane ne zaman to Allah ne a cikin zuciyarka daga har sama da komai sannan abu na gaba an tattakhidahu imaman laka fi ibadatika wa akhlaqika bihaythu tastahdir 'inda fi'li al-ibadati annaka muttaba'un lahu wa ka'annahu amamaka tatarassamu khutahu wa tanhaju nahjahu duk lokacin da zaka bauta wa Allah zaka yi wani aiki na ibada to kai kokarin halarto da girman Allah a cikin zuciyarka wannan abu na farko da ya kamata yake wajibi ga dalibin ilimi sai a kashi kenan abu na biyu tsarin da ya kamata kai a cikin abubuwa na yau da gobe suke zuwa wajen daukar karatu yace abu na farko idza qumta min al-layl wai wannan bayan karatun fa idan ka tashi da dare fadhkur anna fadhkurillaha ta'ala ka ambaci Allah mai girma da buwaya sannan wad'ullaha bima shi'ta kai ta roƙo Allah subhanahu wataala da abin da bukatunka cece fa inna du'a fi hadhihi al-mawdin aw fi hadha al-mawdin hariyun bil ijaba ka roƙi Allah a irin cikin dare saboda a irin wannan lokacin idan dan adam yayi addu'a hariyun bil ijaba ya cancanta amsa mishi roƙon da yi to ka roƙi Allah baka ilimi mai amfani mazalla sallallahu alaihi wasallam da kai yake cewa sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwazu billahi min ilmin la yanfa kai zama to ka ilimi kai karatu ka rantsu qur'ani ka sha hadisi ka san fiqh ka san wane ne kuma amma ya zama to ashe kai guru ka ba Allah bane kawai kai dan duniya ne Allah kiyaye sana abu na gaba sallima kutiba laka fi akhiril layl in ka tashi nan kai kokarin yin nafiloli a cikin dare sannan kuma waqtim salataka bil witr kai zaman to sallar ka ta karshe da zakai a cikin dare zaman to witri ne sannan hafiz ala ma tayassara laka min azkari sabah kai kokari ka kiyaye zikirin da ake na sahi la siyama ka rika cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir wannan duk sahiyar Allah da duk madaicin Allah ka karanta shi kafa 100 wannan zai tabbatar da kai akan neman ilimi kuma zai tabbatar da kai akan samun alheran da wallahu a'lam bi kasaratiha a matsayin ka dalibin ilimi kai kokarin salatu duha sallan wallaha saboda ana samun matsala so dia za ka ga mutum malami ne ko kuma dalibin ilimi ne amma sai ka samu a bangaren da ya shahi ayyukan bau ibada sai ka shera baba sai dai sai ku gaba ta hudi muku amma shi kawai in ya koma gehe har ku gehe shi kawai ana samun wannan matsala kuma rudu ne na shedan duk da ba dole bane ba amma abubuwan za su kusantar da kai ga Allah subhanahu wataala sannan abu na gaba hafiz ala azkari sabah mata yassab al masa mata yassara laka abu na gaba a cikin neman ilimin ka ihris ala hifz kitabillah kai kokari matuka kaga cewa ka harnaci alqurani mai girma ko kuma ka samu kaso mai yawa a cikin alqurani mai girma kuma kana iyawa kar ka yarda shedan ya raya maka ya kada maka gangan baka iyawa wannan baka iyawa a cikin zuciyarka shine kariya ta farko kuma shine kasawanka na farko da na karshe gaba daya wallahi kai in shekara ka nawa yanzu fara ka jarraba Allah kadai ya san irin baiwar da ya maka da irin albarkar da zai sa a cikin abin kai dai kai dan Allah wallahi ko kwakwalwarka batta iya doka in ba aya dai a sati ba jarraba ka fara daga wannan satin inda aka yi aka dauki wani lokaci za ka ga kana da abu mai yawa a cikin alqurani ko da aya ɗaya za ka rika doka misali dubu ne a duk satin Allah kana da aya nawa aya bakwai a sati biyu kana da aya goma sha huɗu a wata kana da aya 28 to duk watan Allah kana da aya 28 yanzu watanni nawa ka ci baka da aya ko biyu shekaru nawa ka ci baka da aya ko biyu da yawa kan ai wannan abun ba zai yi ba ko banda lokaci ko banda kaza ko banda kaza ihris ala hifz kitabillah saboda karatun qur'ani alaka ce tsakanin Allah subhanahu wataala da bawan shi manzon Allah ya ce sahabbai kun ga qur'anin nan yace shi ne alƙawarin Allah bangaren shi ɗaya yana wajen Allah yace bangaren shi ɗaya kuma an zaro muku shi igiyar Allah ce tsakanin ubangiji da bayan shi to kai dan me zaka yi raka yi nesa da wannan igiyar za ka yi kokari matuka ka dauki abin da zaka iya in aya ɗaya kaga zaka iya ka zauna ka mata maimaitawa 100 200 300 ba matsala bane ba me matsala ko minti nawa kake bukata duka akan wannan aikin musu da yawa a daidai lokacin da muka zauna a cikin falodi minti nawa muke awoyi nawa muke ku kuli kana zaune dis ba kai aikin komai ba la dunyawi wala akhirawi ba aikin duniya ba aikin lahira haka kawai kuma kai in kana yau da gobe sai ga ubangiji ya albarkaci abu kuma mutane da yawa a cikin tarihi sun yi karatu akan wannan mutum ya yi shekaru 40 ya fara harar qur'ani kuma harar qur'ani wani ya haura akan haka kuma harar ce amma abun mamaki sai ga matashi dan shekara 30 25 20 sai ga cewa kasa abu bai yiwa sai ka kasa gane yaushe ne ya gwada har ya ga abin bai yiwa shi bai ma gwada ba haka kawai ya ci bai yiwa Allah kiyaye sannan ihris ala hifzi ma tayassara min sahihi sunnati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa min zalika hifzu umdati al-ahkam sai ka ce kai kokari ka harnace abin da ya sawwaka na daga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaika misalin littahi umratul ahkam da ake yin shi dan litina anan wannan litta umda ne jimshiki na hukunci hukunci duk wani hukuncin da zaka bukace shi a cikin rayuwarka to zaka samu tuwar litta ya kushe shi ka fara tun daga arba'un nawawi tun daga fawaqihu shahiya ka harrace shi ka kara ka harrace na gaba ko da baka harrace baka karanta shi ya tafshi a bakinka yanda an ka bukaci ka hadisi kana ya kawo shi sana ihris ala tarkiz wa thabat kayi kokari akan tarkiz wa sabat tabbatuwa akan neman ilimi so da yawa ake bude makarantar maza manya ho inda kai wata dai wata aka gudu zaka kowa yazo an cika saboda abun yana cikin ran mutane to amma kuma waye zai iya dawoma ya jajirce akan yi abu ba kowa zai iya sai waye gari kawai ba kowa wallahi uzuri kaza ai kaza gitu ai kaza gitu ai in kama kanka tsarin zaka yi karatu to ka sa a kanka cewa duk wani uzurin da zai gito a cikin wannan lokacin to kawai dama bai cikin ya dauki wannan lokacin bai isa ba kawai tsarin da za a mushi dama duk wani uzurin ka to sai dai kafin wannan karatun ko kuma bayan karatun kama kanka wannan alƙawari ka tsaya ka dauki shekaru kaman 5 ka lazumci majalis na karatu kuma idan ana karatu ka zamanto kana da littahi kuma kana kallo kana bibiyan abin da ake yi idan kana da kalamin rasas ka zo da big ɗinka da zaka riga ana rubutawa kana ji kana rubutawa kuma dama in za a fara karatu da kai ka sai littafin ka wanda shine gaskiyar al'amari dama ka sai littafin ka wanda kake da iko akan shi ka tafi da shi ka dawo da shi ba irin littafin da aka ajiye su anan in ka zo aka dauka akai karatu hallo a tattara ajiye hallo amina wani ana taimaka misali wanda ko ya mace littafin shi ko wani uzuri ya dauke shi lokacin ana karatu yawa an yi zo ne ya dauka amma ana gama karatu kawai ka tattara kai ma sai ka ajiye sai kai gaba sai ka ce ba kai muraja abin da aka yi wancan ba sannan kuma yanzu an zo an dora maka sabo kai kuma duk lokacin da aka sa maka littafi ka sa a ranka daga mun sabce wani littafi to ni ma ko mata ta ce sai na koya ma wani littafi in baka da mata koya ma kannin ka to abubuwan suna da yawa kan bangaren neman ilimi Allah taimake mu anan ya kamata insha Allah ta'ala inda ka kenan karatun littafi mai zuwa na gaba insha Allah masau da jahiliya Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam Allah baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa baraka ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk